ma aikita yi suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda labari yake iso mana har an kaita wajen ɗan sandan makaranta tun a watan azumi amma bata daina irin wannan munanan dabi'u ba bata daina munanan irin halaye kamar wannan ba duba da ganin cewa tana ji da kanta da raini da raina musulunci da raina musulmi hali ya ci gaba da tafiya har sai da ta kai ga cewa tayi abin da tayi jiya ta kama sunan annabi ta kwarara ashar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mummunan aiki da tayi wasu daga cikin fusatattun matasa suka dauki mataki akan mummunan abin da tayi wanda ga evidence a hannu ga abubuwa masu yawa a hannu to anan kiran da muke so mu yi shine wanda suke ta maganganu cece ku ce musamman shugabanni su sani musulunci bai goyen bayan ta'addanci hasali musulunci yana kare ta'addanci hukunci ga dukkanin wanda ya zagi manzon Allah hukuncin sa kisa ne ba dan wani abu sai domin tsare mashiga domin manzon Allah musulunci jallayi ne wanda ba a taba shi duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama to ya keta alfarman musulunci wannan yasa musulunci yasa jallayi ba a keta lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin in ka keta annabi ka keta mana dukkanin addinin mu dukkan wani freedom of speech da ake da'awa to yana bayan magana ne akan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda freedom of speech bai baka daman ka soki wanda yake mafi kaskanci a unguwan ku ka kama sunan shi ka aibata shi ba balle ubansa balle kuma mai gidansa balle ka soki gwamnati balle ka soki gwamnatin gwamnati shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to anan kiran da zan yi kira ne guda uku ko kuma guda hudu masu muhimmanci a takaice kira na farko shine kira ga al'umman musulmi baki daya kira na biyu shine kira ga jagorori wanda suke na addini malamai da shugabanni kira na uku shine kira ga kungiyar kristoci na duniya baki daya kira na hudu shine kira ga kungiyar da ake ce musu yan kare haƙƙin dan adam wannan kira wani guda hudu masu muhimmanci su nake fata da isar da sako a takaice a wannan lokacin kiran mu na farko ga al'umman musulmi su sani shine na farko kafin in ce komai ina jajantawa musulmi musamman na garin Sokoto da irin bala'in da suka tashi gari ga shi sannan kuma ina mika musu gaisuwa na musamman musamman wanda suka iya jajancewa wajen kansu kumshi wannan bakin ciki na suka da aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babban abin da muke so mu gaya wa duniya shine babu ja da baya babu sabani dukkanin musulmi sun yi ijma'i babu dan shi'a babu dan dariqa babu dan izala babu wani akida ko ahmadiyya ko kadiniya ko menene sun yi ijma'in cewa sukan ma'aiki zubar da jini ne duk wanda ya soki zatin manzon Allah to wannan hukuncin sa shine a kauda shi a boran kasa idan musulmi ne bambancin sa da kirista da bambanci da wanda yake ba musulmi ba idan musulmi ne akwai abubuwan da in ya fada ridda ne kowa ya sani za a yanka shi ai za a masa hukunci da daidai da hukuncin sa idan ku kirista ne akwai abin da in musulmi ya fada za a sauƙaƙa masa misali kirista bai da manzon Allah annabi bane bai yadda da manzancin manzon Allah ba bai da alqur'ani littafin Allah bane to wannan akan su dama ya kafirta babu abin mamaki addinin sa kenan amma ya soki zatin annabi ya aibata annabi ya faɗi wani magana mai muni akan manzon Allah musulunci ba zai karɓa wannan ba musulunci ba zai bi wannan ba musulunci kuma ba zai yadda da wannan cin mutunci da ta'addanci ba wannan shine abin da musulunci ya zana game da wanda yake ba musulmi da wanda yake musulmi to daukan hukunci wajen a hukunta wanda yayi wannan aiki to wannan ba wai mutane ne gama gari za su dauki hukunci ba mutanen da su dauki hukunci shine gwamnati su ne za su dauki hukunci ta hanyar lauya aika alkali ya tabbatar da an yi cin mutuncin nan to zai dauki hukunci hukuncin nan kuma ɗaya ne tafi shine hukuncin kisa babu wani magana sai wannan fadin ubangiji madaukakin sarki wa innaka su aymanahum min ba'd ahadihim faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ubangiji yace idan da za su warware alkawari da aka yi na zamantakewa ba za mu cutar da ku ba za ku cutar da mu ba bayan da sun yi alkawarin sai suka zo suka warware wannan alkawari da suka yi na rashin cutar da musulunci da rashin cutar da manzon Allah faqatilu a'immatal kufri ku yaki jagororin kafirci wanda za su wanzar da kafirci a doren kasa wannan yaki shine su suka fara muku me dalili la'allahum yantahun domin gobe kar a samu wani wanda ya sake yi wanda zai yi wannan ta'addanci na zagin ma'aiki babu wani ta'addanci a doren kasa da ya wuce wannan saka duk wanda ya soki manzon Allah hukuncin sa kenan hukuncin dan ta'adda wanda yake shirin neman zubda jini wanda yake shirin neman wulakantar da musulunci to musulunci ba zai sa ido yana gani a cimutuncin sa ba a keta alfarmar musulunci domin wannan ma'aiki ba ana maganan uban wani bane ba ana maganan shugaban unguwa bane ba ana maganan shugaban kasa bane ba ana maganan gwamnatin wata kasa bace ana maganan shugaban musulmi ne shugaban mutane da aljanu shugaban duniya shugaban lahira wannan shine hukunci na farko ga dukkanin wanda ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kaman yanda muka fada wannan za a iya cewa to ai hukunci aka dauka a hannu na'am da yawa akwai kadiyoyi da yawa wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu wanda suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an zubda jinin su abinda yasa aka ce akai wajen alkali shine domin tabbatarwa shin wanda yayi wannan abin ya soki ma'aiki wannan abin da tayi ita zagi ma'aiki zagi ne malami da su tabbatar sannan kuma a ji wani sila ne yaya dalili wannan shine abu na farko wanda shi yasa aka kafa doka na hukuma su za su shiga su aiwatar da wannan abu saka musulunci bai goyen bayan kowa ya dauki hukunci a hannu domin kiyaye aje ayi ta'addanci ma wanda abu bai shafa ba amma wanda ya tabbata zagi annabi kamar wannan jininta banza ne a musulunci wannan kuma shine bansan dukkanin musulmin duniya zai yadda ya bada rayuwarsa domin ya ceto rayuwar al'umma domin wannan zagin zai ja fushin Allah zai ja fushin al'umma zai ja ta'addanci zai raba zaman lafiyar kasa da kasa baki daya to abu na gaba shine sako mai muhimmanci ga jagoran addini musamman malamai sun yi kokari sun yi iya kokari wajen kasu siyasantar da kimar ma'aiki kowa ya faɗi hukuncin Allah kowa ya faɗi sakon Allah manufar ubangiji ga wannan al'umma shine ayi zaman lafiya a zauna ba tare da cuta da cutarwa ba kuma malamai su faɗi abin da ya wajaba a kansu shine duk wanda ya soki ma'aiki hukuncin sa kisa ne ko da waye zai masa dai hukuncin sa kenan to amma muna kira ga wasu shugabanni wanda muna ganin yan siyasa ne masu neman su yardar da Kirista ko kuma su yardar da wasu ko dan ta haka da su tare ƙuri'un su wallahi duk wanda ya nuna mana sakaci akan mutuncin ma'aiki ya sani mu ba za mu ga mutuncin sa ba na biyu kuma ya sani in dan siyasa ne babu ƙuri'an mu babu ƙuri'an sa duk wanda zai nuna goyen baya ga wanda ya taba annabi don ya nemi kima a wajen mutanen da aka musu haka ya faranta musu rai ba ma ganin mutuncin shi ba za mu ba shi ƙuri'an bayan dan siyasa ne in shugaba ne ba za mu yi biyayya akan wannan al'amarin ba in ko malami ne ba za mu ga kimarsa ba za mu keta mutuncinsa yanda ya nemi a keta mutuncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya tsine masa ya tsine ma aikinsa sai aka koda wasa wanda suke azarbabi da sunan sun tura cewa wai suna bada ta'aziyya suna nuna Allah wadai suna kaza sun yi shishigi sun yi kuskure abinda suka yi bai daidai ba a tsarin musulunci bai yadda da wannan mummunan aiki ba abu na gaba shine kira ga su kungiyar kristoci su sani da kungiyar wasu mutane ɗaiɗaiku na musulmi wanda suke ta niyyar suna neman su yi alliance su yi maja da wa'innan kristocin a matsayin cewa wai suna so su gamsar da su kira babba shine muna bin bashi kungiyar kan na duniya da kungiyar kan na Sokoto su tashi su yi rubutu domin kira ga musulmi akan cewa suna ba mu hakuri su yi rubutu su tabbatar da cewa suna ba mu hakuri an ci mutuncin mu an ci mutuncin annabin mu ba mu ne za mu nemi alfarma ko mu nemi yafiyan wasu sun yi mummuna aiki ba ita ce ita ta'adda ita ce ta ci mutuncin musulunci ita ne ana zaman lafiya ta soki musulunci ai inda a ce ta'addanci ne Kirista nawa ne har yanzu suke cikin Sokoto suke ci suke sha suke kasuwanci suke sana'a suke cikin wannan makarantar kawayenta ma duk suna nan ba wanda aka taba sai ita me yayi dalili ta jawo cin mutunci ne ta taba addinin musulunci ta ci zarafin mu wannan muna kira ga kungiyar kristoci na duniya domin tabbatar da zaman lafiya su yi rubutu na musamman su jajanta wa musulmi cin mutuncin da aka yi wa musulmi dole ne su dauki responsibility wannan aikin su barranta da ita domin kiyaye rayukan musulmi domin kiyaye rayukan ƴan uwansu su ma baki daya kamar yanda rai ne a jikin musulmi to haka rai yake jikin Kirista kuma babu abin da ke kawo zaman lafiya shine goyen bayan ta'addanci wannan abin da tayi ta'addanci ne babu wani musulmi da zai fito ya zagi annabi Isa musulmi su goya mai baya hasali a musulunci kansa ridda yayi saka ba mu yadda da wannan abin da aka yi ba mu kuma ba ma goyen bayan dukkanin wanda ya soki manzon Allah kuma ba za mu farin ciki da wanda ya goyi bayansa ba ba za mu farin ciki da wanda ya kwandalansa ba babban magana shine ofisin sarkin musulmin mu na Najeriya sarkin Sokoto an fitar da sanarwa wanda wannan sanarwan muna kyautata san ba sarkin musulmi bane kamar yanda nake ji ana cewa bayina to idan sarki yana nan ko kuma ya ji wannan sako ya gaggauta sa ayi takarda domin ba wa musulmin Najeriya afwa da musulmin duniya an bata mu kowa rai ba yanda za a yi ga wanda ta zagi manzon Allah tacci mutuncin annabi ta kama sunansa ta dura ashar wanda inda uban wani ne tayi yau a ce tayi wa mahaifin shine martaba ne babu wani wanda ya isa a ce wai zai fito ya bata hakuri amma ta kama mutuncin maiki ta zage shi wasu ƴan katsalandan ƴan azarbabi suka yi dauki takarda suka yi rubutu suka tura wa duniya su nuna cewa musulmai ba su ganin martaban maiki saka suna bada hakuri an zage annabi kuma su suke bada hakuri wannan ba da yawo musulunci akai wannan rubutun ba wannan rubutun da akai da sunan ana ba wa kirista hakuri ko ana ba mu a family wannan matan hakuri ba da yawo musulunci bane mu ne ma hasali aka zalunce mu mu ne hasali muke jiran yanzu mu ga kan ta rubuto takarda da sauran kungiyar kristoci na duniya suna ba mu hakuri da cutar wanda wannan matsiya ci ya ta yi ba musulunci da neman keta zaman lafiya da ta yi mu ne muke neman gwamnati ta yi zama da mu domin ta ba mu hakuri dan mu aka taba ba mu ne muka taba ba tabbas kaman yanda aka sani daukan mataki da wasu suka yi da gaggawa sun yi abinda a gwamnatance bai dace ba dalili ko shine kamata yayi su jira gwamnati ta yi wannan shine kiran da zamu yi kamata yayi su jira hukuma ita ta yi to amma laifin su fa idan a cikin laifi ne bai kai kaso 1 cikin 100 na abin da ita ta yi ba domin su idan sun taba ta sun taba iya wata mata ce wacce ba a santa ba nonanci ba ko ita banza ce wannan wato sifiri ne bayan sifiri zero ne bayan zero kazanta ne wa ma addini saboda kazanta ne wa rayuwa ma kazanta ne ma zaman lafiya tana neman ta bata zaman lafiyan al'umma baki daya saka kauda ita a doren kasa hukuma ma ya kamata a ce ta yi sun yi aikin da ba nasu bane shine laifin su amma ita kuma barnatta dama barna ce wata tasoki wanda shi kadai a kansa akwai sama da mutum miliyan 4 masu rai wanda za su mutu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kula daga cikin su muna daga cikin wanda za mu bada rayuwar mu nafsi fidaka ya rasulullahi wa nafsi abai kai komai namu nan annabi muhammad ne komai da bawa manzon Allah an tambaye sayyidina aliyu ya yasan manzon Allah yake a cikin zuciyar ku yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina min amwalina kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min amwalina wa ahlina wa zurriyatina wa min alma'il barid ala az-zama'i mu annabi muna son shi sai da mutun zai mutu kawai ya kurbi ruwa dai ya rayu yace zamu zabi mu mutu mu tafi da san manzon Allah akan mu rayu da kurban ruwa daya dan mu ba ya nuna mana tasgaro a san mu da annabi to anan shine maganan da yanzu ake cewa hukuma suna ganin kaman da su sa aika ne da umarnin wasu daga cikin shugabanni za su sa a je a kamo dalibai a zalunce su a yi abubuwa makamantan wannan afwan za su sa a yi wannan al'amari hukuma wannan lamari da suka shirya yi lamari ne wanda kuskure za su sake yi za su sake dagula ruwa ne a cikin teku dalilin ko shine wannan al'amari da aka yi babban laifin shine hukuma ita ta jawo wannan lamari idan ba ku manta ba an jima ana sukan manzon Allah a kasar Najeriya wani kalmomi daban-daban za a yi a taba mutuncin ma'aiki wanda wannan yana taba zuciyan dukkanin sama da mutum miliyan 150 a cikin Najeriya kuma kabilu daban-daban yana hana zaman lafiya shi kadai yakan ja zub da jini na al'umma sama da mutum dubanni wannan abun ya kamata a ce hukuma abinda za su fara dubawa shine wannan yarinyan wake turo ta waye yake sponsorin dinta waye ya sace wannan al'amari don a dakatar da shi kar gaba ya turo wasu su ma su yi makamanciyar wannan su hana wa al'umman duniya zaman lafiya wannan hukuma ita ne ta bar abin da ya kamata ta yi ya kamata hukuma su sani cewa matukar za su ba da dama da suna wai freedom of speech a Nigeria wai freedom din yancin faɗin abin da kaga dama to mutane ma fa ba za su sa ido ana tukan manzon Allah ba da su dauki matakin da kaga dama saka muna kira da hukuma da babban murya su gaggauta fitar da zama wanda zai tabbatar da cewa haramci da mummunan laifi ga duk wanda ya soki Annabi Muhammad a hukumance wannan zai kawo magance barin daukan doka a hannu in dai mutun ya san cewa wani ya zagi Annabi ya tabbata hukuma za ta hukunta shi to bai da bukatar ya je dauki makami bai da bukatar ya dauki huka bai da bukatar yi wani abu domin suka ko ya nuna zai rama koma wani tunda ya san hukumar sa za ta yi wannan barin abu sasakai ta yanda an ce an kai ta kara ba so daya ba ba so biyu ba har status take tana zagin Annabi gashi mun ji muryar ta kurukuru wanda bazan iya sakawa a wannan wajen ba kuma bazan sake maimaita ji ba ba na san naji Allah ya isa da naji kuma Allah ka dauka mana mataki wannan ta cutar da mu Allah ya isa wa dukkanin musulmin duniya abu na karshe shine wannan wajibin hukuma kenan in tana so ta dakatar da wannan abu ba wai kaman wayannan matasan za ta yi ba wayannan matasan sun wakilci musulmin duniya ne kuma sun wakilci aikin da hukuma ya kamata ta yi ne domin idan da a ce an bar wannan ina mai kyauki tausan Allah kar ya kaddara da yanzu Sokoto babu zaman lafiya Sokotawa yanda suke san Annabi jinin shehu yau su ji an zagi manzon Allah kuma wanda ya zagi Annabin an boye shi kuma ga muryar na yawo na zagin Annabi da sun mutunci wallahi na san izuwa yau da Sokoto babu zaman lafiya wayannan wanda suke wannan abu ba mu goyen bayan abin da suka yi amma kuma aikin su ya kawo zaman lafiya wanda da yanzu wani abin da yake mummunan faruwa wanda sakon mu na karshe shine sakon mu zai tafi kai tsaye ga wayannan hukuma da ake kiran su NGO ko ko ba NGO ba wanda ake ce musu wai sunne masu yancin kare haƙƙin dan adam masu kare haƙƙin dan adam wato human rights human rights ba su tsaya mana human rights mun ga cewa kungiya ce take kare haƙƙi take kare haƙƙin dan adam baki daya amma muna kusan fahimtar cewa yanzu human rights tana aiki ne ma wasu al'umma ko ko tana aiki ma wasu ƙasa ko ko tana aiki ne ma wasu addini za ta sa mu fara jin dardar human rights za ta sa mu fara ganin cewa mu musulmi ba mu da wani taimako ta wajen human rights ga baki daya dalilin da yasa nake faɗin wannan shine garin Sokoto gari ne na musulmi garin Sokoto gari ne na tarin al'umma garin Sokoto gari ne wanda aka kafa jihadi a cikinsa wanda wannan garin Sokoton bayan wannan da aka yi wannan dukkanin wannan al'amari ya zamto wata daga cikin mutane wanda ba komai ba ba kowa ba ba a san ta ba ba a san danginta ba ba ta da gudumawa ɗaya ta ba al'umma face ta'addanci da cutarwa wai yanzu a kanta ne ake neman a daidaita garin a hanawa garin zaman lafiya a ɓatarin musulmi sama da mutum miliyan 150 a takinsu da abubuwa makamantansu wanda mu tambayan da muke wai shin ina human rights ina human rights din suke ne ka ina human rights din ne ka shin human rights tana nan dama a shi a duniya duk kisan da ake wa musulmi duk kisan da ake wa mutane a garin Sokoto garuruwan irin su Zamfara garuruwan irin su Maiduguri garuruwan irin su Niger garuruwa human rights duk tana boye bata san komai ba sai wannan ita addan da ta cutar da musulunci ne human rights ta san da ita jaridu ko wani jarida ya dauka an yi kaza yau mutanen da ake kashewa a satin nan an yi kisan da inda za a dauko adadin su a nan Sokoto da wasu wajaje yau su Bello Turji ina suke wani mataki human rights ta tsaya domin a dauki mataki a kansu ina Bello Turji abun kunya ne ga gwamnati ta ce wai yanzu ne ta san cewa tana iya daukan mataki akan mutane innocent wanda an zalunce su ne an taba su ne saka ya kamata muna kira ga gwamnati lallai ta jaddada wayanda aka kama a jaddada kiran su a bayar da su a fahimtar da su malamai za a kira su yi musu wa'azi su sanar da su abin da ya kamata gaba su yi in wani ya zagi Annabi ku kama shi ku bubbuje shi ta yanda ba zai amfanu ba ku bar shi da ransa ku mika hukuma hukuma kuma sai su karasa hukuncin da ya kamata su yi amma ba ku ne za ku ɗauki hukunci a hannunku ba amma hukuncin da ke kan wayannan hukunci zai iya fusatar da al'umman musulmi baki ɗaya in aka cutar da su muna kira ga human rights ta sani cewa in dai tana ce human rights ne to mu ma mutane ne musulmi dukkaninsu a duk inda suke mutane ne suna da haƙƙin human rights ta kula da rayuwarsu ta kula da mutuncinsu ta kiyaye mashaa'ir abubuwan da za a taɓa ransu ta ɗauki hukuncin da ya kamata ga duk wanda ya soki Annabi kafin ta ce za ta ɗauki hukunci da za ta cutar da al'umman gari mai tarin yawa da sunan cewa wai an taɓa wata wacce ta yi ta'addanci ta soki manzon Allah anan ina ƙara jinjina ga ɗaya daga cikin jagororin mu na addinin musulunci Professor Ibrahim Makare domin fatawoyin da ya dinga bayarwa ya nuna kishinsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kishi wanda kishin nan ya nuna cire tsoro ya nuna cire dukkanin zafin da yake domin abun mamaki ɗaya daga cikin wasu wanda kwanake maganganun ta'addanci yana maganin cewa in an taba su suna da wawayen da su tura su kashe mutane amma sai nayi mamaki yana zuwa yana saka bidiyon prof a matsayin prof yana nuna jin zafin an taba manzon Allah prof yake cewa mu duk wanda ya soki manzon Allah ba za mu bashi ya kwana ba me ne dalilin wannan maganan shine mun san hukuma ba za ta dauki mataki ba domin inda hukuma za ta dauki mataki mu za mu tura mataki zuwa ga hukuma to shi ko wai musulmi ne malami ne wanda yake maganan zai iya turawa a kashe mutum a dauko rai dan an taba uban wani daga cikin dalibansa ai malamansa amma wai yana suka ga prof a matsayin ya bada fatawa wanda tana tada hankalin al'umma yana so ya kwatanta wannan fatawar da fatawar wancan fatawar da shi yayi mimuni saka muna sani a lalle wannan al'amari da prof ya tsaya akai Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin manyan malamai da suka yi ta maganganu wanda ban isa in ce ga malam wani ba hatta malaman wahabiya mun ga malaman da suke da nuna kishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasunsu matasa ne wasunsu tsofi ne mun gani daga fannin shi'a mun gani daga ko'ina wanda yake na cewa kalmar musulunci ga baki ɗaya na waje ɗaya ne ba za mu karɓa siyasa a wajen cin mutuncin manzon Allah ba ba za mu karɓa shi rarrashi da lallaba a kan cin mutuncin Annabi Muhammad ba kuma ba za mu yarda da rabuwan kai ba duk wani musulmi harshensa ɗaya ne in an taɓa Annabi Muhammad sai dai in munafiki a cikinmu kuma duk wanda muka ga ya sake rubutu da sunan wai ita ne yake jin zafin an taɓa ta to wai muna nuna wa sauran musulmi su gane wannan munafiki ne zuciyarsa ba ta musulunci ba ne zuciyarsa ta munafinci ne ya kamata kafin ka nuna fushinka da wata tsinanniya wulaƙantacciya ya ta'addada ta mutuncin musulunci ka fara nuna fushinka da ta taɓa manzon Allah mai kima mai mutunci irin Annabi Muhammad wanda yana da sama da mutum miliyan 300 zuwa 400 wanda za su ba da rayuwarsu a kan su ga sun tafi don kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari gwamnati ta kula akwai hadari mai girma mu ba muna kira bane domin ta da hankalin al'umma muna kira ne domin nitsar da hankalin al'umma amma ta hanya ɗaya ne shine daukan mataki shi kadai ke dakatar da ta'addanci idan ku aka bar irin wannan abin na tafiya to kowa zai yi shiru fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan shine takaitaccen sakon da zamu mika kuma muna kira ga sauran kirista su fahimta babu gaba tsakanin musulmi da kirista musulmi a addinin mu haramun ne ka taba Annabi Isa haramun ne ka zagi mahaifiyarsa haramun ne ka zagi wanda yake girmama Annabi Isa haramun ne ka taba abun bautan Annabi Isa wajen bautan sa ma haramun ne mun saba da ku ne wajen cewa Allah uku cewa wani dan Allah ne mun saba da ku ne wajen kin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun yadda cewa addinin ku asalinta addini ne daga Allah mun yadda cewa Annabin ku Annabi Isa annabin Allah ne mun yadda cewa mahaifiyarsa baiwar Allah ne mun yadda cewa dukkanin su masu falala ne a musulunci ba za ka kirga mutum biyar ba sai ka kawo Annabi Isa a wajen kima to me zai hana ku kare martaban annabin mu ko da ba ku san sa ko dan kimanta ku da mu muke yi me zai hana ku kare martaban annabin mu Annabi Muhammad me zai hana ku kiyaye wannan al'amari na cin mutunci da mutanen ku wasu ku suke zuwa su yi mana da sunan kungiya da sunan cewa suna tare da ku ya kamata ku nuna mana irin wannan soyayya da muke nuna muku ya kamata in ba za ku yi addinin mu ba ku kare martaban mu ku kare martaban iyayenmu ma balle martaban wanda muke ganin kiman sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai haka ba ma nufin kowa da ta'addanci kun san yanda muke mutunta rayuwa da ku muke zaman lafiya da ku wanda gashi nan abin da ke faruwa human rights tayi shiru tayi tsit tana gani ake kona mutanen mu a arewa a kudu tana gani ake kona shanu da mutum da shanu da moto da dukiya kwanan nan an yi wannan abu ko jarida uku ban ga sun rubuta ka ba amma sai gashi wata kazama wadda ta yi mummunan ta'addanci ta cutar da mu Allah ya isa Allah ka sani ba za mu yafe ba kuma za mu yi ta mata mummunan addu'a da duk wanda ya tsaya duk wanda ya sake posting da sunan cewa wai yana condolence wai yana yin ta'aziyya wabillahi allazi ya sani fushin musulmi zai same shi musamman in musulmi ne za mu yi ta munanan addu'a wa kanshi za mu yi ta munanan addu'a wa iyalansa duk bala'in da za ta sauka Allah ya juyar da ita kanshi shi da ya je ya jabulo wannan abun Allah ka zare mu wannan shi ne abin da za mu faɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ɗan uwanku Muhammad Nasir Shagadu Musa nake cewa da ku mu huta lafiya Allah ya tsare mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.